يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروتك تهت هيوى قول ما هتم بياني كده قول ما هتم بياني كده. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Lahir Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani abu da ke da muhimmanci ga yadda al'umma ke kallon iyali shine tarbiyyar ƴaƴa, abinda akan ci gaba da ambato musamman tsakanin su da kai da ma'aurata. Sau da dama akan danganta halayyar matasa da irin tarbiyyar da suka samu ko kuma aka sun haka. Ganin yadda wannan batu yake ci gaba da daukar hankali ya sa shirin domin iyali sake nazarin wannan lamari bayan da kwanan nan wani magidanci ya nemi kotu ta raba aurensu da matarsa da yace ta kwasa mishi mari sabili da bata amince da yadda yake tarbiyantar da ɗansa ba. Shirin ya kuma gayyaci masu ruwa da tsaki, iyaye maza da mata, kuma ƴan gwagwarmaya domin musayar miyau kan tarbiyyar ƴaƴa. Bakin da muka gayyata sun hada da
sunana Musa Salamu ta
Rabi Abdullahi
Hannatu Bawa Bello
Maitar da Sabu Muhammad
sai kuma Baraka Bashir jagorar tattaunawar wadda ta fara da tambayar mai jidda Sabu Muhammad ko hakin wane ne tarbiyantar da yara ga abin da take cewa
gaba ɗayan su amma yafi ga mu mata saboda mata ita take tare da yara ko yaushe suna jikinta so tarbiya kusan 85% a gurin mata take
kai so 80
eh saboda da aka yi analysis yawanci mata suke da hakkin tarbiyyar yara su kuma maza su goya musu baya akan tarbiyyar yara idan suka taimaka suka yi to shine za a samu yadda ake so.
Hajji Hanna kin yadda da wannan batu na ta tace wai tarbiyyar yara kaso 80 haƙƙi ne na iyaye mata
ni ce ma zan ƙara musu bayan 80 din zan ce kashi 85 tunda mu a tsari na al'adar mu ta Bahaushe da kuma addinin mu na Musulunci tarbiya kashi 85 a lokacin da yaro yake karami daga haihuwa zuwa shekara 14 kamar yadda addini ya koya mana to hannun ma'uwa take shi mahaifi na miji uba kenan ana neman sa ne bayan daya shiga shekaru na balaga mace ko namiji amma a waɗannan lokuta na ƙarancin shekaru tarbiya a uwa take kaman koya wa yaro cin abinci da hannun dama in yana ci ya ci gabansa kar ya yi tsokana ya koyi hakuri duk waɗannan haƙƙi ne na uwa ta sanar da ɗanta waɗannan abubuwan a farkon rayuwarsa.
In kin ce kaso 85 so uba shi me kika rage masa
kashi 15 saboda duk lokacin da aka nemo uba akan tarbiya to zaki ga babban al'amari ne wanda ita uwa ba za ta iya da shi ba saboda shi uba akwai nauye-nauye da yawa a kansa sabanin mace da nauyin bi matewa ba zafin a fita a nema ayi kaza hidimar dangi hidimar al'umma da ta society ta fi yawa akan namiji fiye da akan mace to shi yasa akasarin tarbiyyar ta fi nauyi akan ita uwa mace
to ga mu muna da uba shin ka yarda da haka Malam Musa
eh gaskiya na yarda da haka shi yasa kamar yanda malaman nan biyu suka fada suka ce haƙi yana kan uwa to yana kan uwa to dama kamar yadda malama ta dada ba da misali da cewa addinin musulunci to addini tun farko yace ka zaba wa ƴaƴanka uwa ta gari saboda me anan ne zaka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso idan baka zaba uwa ta garin ba to wannan kaso 80 din fa da za ta yi in suna da nauyin jiki ta ce su yi azama in suna da azama su hauri yayyawa ta ce su rage su ci abinci da hannun dama ga yanda za su yi kaza ga yanda za su yi kaza in ka dauki uwa wacce ba ta da wannan tarbiyyar to ya'a sun rasa wannan
amma cewa ta yi ta ba da kaso 15 ga uba baka idan aka yi haka baka ganin ku maza kun sakawa mata ragamar tarbiyya za a iya samun aka
eh to ai idan ka riga ka zabi uwa ta garin to wannan kaso 85 in ma 90 din ne ya hau kanta saboda ka zabe ta
ba ta nake ya kamata a ce ko da kaso 15 aka ba shi ya kamata shi ma ya hobbasa ya sa ido akan yadda matarsa take kula da yara
gaskiya ne dan wasu mazan zaka ga majority ba advance zaka ga matar ita take tarbiya idan ko tsawata ta wani uban ma baya so ai magana ko a tsawatar wa yara
kwanan nan aka san haka ne ya faru a dai cikin Najeriya nan ne shi uban yana kokarin tsawatar da yara amma ita uwar ba ta so idan ya tsawatar sai ta kai masa mari har sai da aka abin ya kai su ga kotu.
To ai abin da yake faruwa shi dan adam kowace kabila da yanayin dabi'unta da al'adinta da addininta. To kuma mu a nan Afirka da kike maganar tarbiyyar yara, ai shi namiji ba ma ƴaƴan kadai yake wa tarbiyya ba, ita kanta uwar yana mata tarbiyya. Abinda nake gaya miki da cewa na bashi kaso 15 tun farko yana namiji yana gina gidansa ne akan irin yanayin da yake so ya zama tun kafin ma a samu ƴaƴan. Zai gaya matarsa baya son kaza, yana son kaza ba, kuma sai ya tabbatar ta tsaya akan haka. Saboda lokacin da ƴaƴa suka zo baya buƙatar sai ya dada jaddada mata wannan abu. Kuma kamar yadda Malam Musa ya faɗa cewa a samar wa ƴaƴa uwa ta gari, muna ɗauka a ranmu cewa matar da aka aura din mace ta gari ce mai tarbiyya, saboda haka za ta yi tarbiyyar ƴaƴan da Allah ya ba su a tare ita da mijinta.
To naji kina ta gida kai idan duk a kaddara an samu uwar tana ta tsaya kan kafafunta tana ba yaron tarbiyya, amma ba la'akari da zamani yaran nan za su fita za su yi wasa za su haɗu da wasu yaran.
To ai analysis ma da aka yi akwai misali mun gane cewa yawancin lalacewar tarbiyyar ƴaƴanmu shine idan aka samu aka si a gida ba a zama lafiya, ba a haɗa kai tsakanin uba da uwa ba, to shine yawanci tarbiyyar ƴaƴanmu take lalacewa. Amma idan da haɗin kan uwa da uba a harkar tarbiyyar yara, ina tabbatar miki yaranmu za su samu tarbiyya fiye da da.
Koda sun fita waje
daga lokacin da uwa ta ji haɗarta uba ija ƴaƴansa a jiki, ba wani a waje da zai zo ya bata maka tarbiyyarsa. Kana musu addu'a, kana jin kana nuna musu rayuwa, in kai kaza shine miki, in kai kaza mara kyau ba ku ga wani kuna sha'awar sa. To abu ga hanyar da ya zama wannan mutumin kamar mu a makarantu ai muna ga yara kuna sha'awar wance, kuna sha'awar wace, ga hanyar da ta zama kaza, in ko ka zama kuma za ku yi kaza. To yawanci da aka yi analysis sai aka ga yawanci ko rigima ake tsakanin mace da namiji a cikin gida tana gurgunta tarbiyyar ƴaƴanmu. Wannan shine abin da yake faruwa.
To a ina misali ake samun akasi? To idan an samu akasi uwa ɗaya daga cikin baya marawa ɗayan hakan wace irin matsala ce?
Gaskiya tana haifar da matsala ba ƙarama ba.
Yana haifar da babbar matsala gaskiya, tunda zaki ga akan sami akwai uwa da bata so a taba mata ƴaƴa, ko kuma akwai uba da baya so a dami yaransa, sai cikin cika fada kin dami yaran nan kin matsa musu. Dan akwai abin da ya faru take gaya min cewa mijinta ya gaya mata cewa nan gidan ba haya kike biya ba, in ci da ke in sha da ke, ƴaƴa na gidan uban su ne, ki bar su saki. To kin ga irin wannan dole akwai an samu matsala kenan, tunda duk inda ta kai da kokari idan uban baya so ita kanta tana karkashin uba ne, to dole in baya so dole ta makale hannunta. To amma idan zai taimaka mata ko ganin yaran yayi a cikin wani yanayi na damuwa ko wani abu me ya faru, ai mama ce ta dake ni, ko mama ce ta mun fada me kai, ko me kika yi kaza da kaza da kaza ne, a kaza ba kyau, mama ce maka haka ne dan ka shiri dan ka yaro, to kinga abu zai tafi yanda ya kamata. Amma me yasa miki mama ce ta dake ni babun ba aziya zo dan me kika dake ta kaza kaza kaza, to gobe yarinya ma ba ta tsaya ba, ko yaron ma ba zai ga girman mahaifiya ba, zai kai kara mahaifinsa, in kuma mahaifiyarsa ta cike guya masa ba shi ma abu, ai baban ku ba son ku yake ba, ai na ga ya muku. To kinga irin wannan shine zai sa a samu matsala. Amma in dai ma'aurata suka hada kansu suka zauna lafiya suka yadda wannan tarbiyyar ƴaƴa haƙi ne da ya rataye a kansu gabaki daya, kuma mutum ɗaya ba zai iya yi ba sai da taimakon ɗaya, to in Allah ya yarda za a samu abin da.
To me yasa iyaye maza kukan tsawatar wa mata cewa me yasa suke takura yara ai gidan ubansu ne?
Eh gaskiya ya dogara idan har mutum ya yarda cewa matarsa mai tarbiyya ce, kamar yadda tun farko na gaya miki addini ya ce ka zaɓi mace mai tarbiyyar wacce za ta zama uwa ta gari a ga ƴaƴayenka. To in Allah ya sa an dace an samu haka, to da wuya namiji ya zo ya ce zai tsawatarwa da matarsa akan ta yi hukunci akan ƴaƴansa. Kamar yadda malaman nan biyu suka faɗa, matsalar da take faruwa tsakanin uwa da uba in har ta fito fili yara suka gane, to wallahi zancen tarbiyya ma an riga an rusa ta. Saboda haka dole abinda duk ta yi na hukunci ya bata goyon baya, abinda duk ya yi na hukunci ta bashi goyon baya.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya.
yanzu a madadin bakin namu Musa Salim Muktar da Rabi Abdullahi da Hannatu Baba Bello da kuma mai jidda Sabo Muhammad iyaye kuma yan gogurmaya sai wakiliyarmu Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dedone daidai ta sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya